Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Zaben shugaban kasar da aka yi a Afghanistan a jiya Asabar ya fuskanci matsalar karancin jama'a da suka fita domin kada kuri'unsu, duk da cewa jami'an tsaro sun iya bakin kokarin su wajen tabbatar da zaman lafiya a sassan kasar. An gudanar da zaben ne cikin fargabar barazanar da kungiyar Taliban ta yi na kai harare a lokacin zaben. Akalla fararen hula hudu da wasu jami'an tsaro uku suka rasa rayukansu, sannan wasu sama da mutum 50 sun ji raunuka a wasu harare masu nasaba da zaben mafi akasari daga wasu abubuwa da suka fashe. An yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka jikata bai yi muni kamar irin waɗanda aka gani a zabukan da suka gabata ba, idan kuma aka yi la'akari da yawan mutanen da ke rasa rayukansu a kodiyaushe a kasar. Wani babban jami'in diplomasiyyar kasar Siriya ya yi kira ga dakarun Amurka da na Turkiya da su yi gaggawar ficewa daga kasar. Yana mai cewa gwamnati na da ƴancin da za ta kare iyakokinta ta kowace irin hanya muddin suka ci gaba da zama a kasar. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Siriya Walid Al-Muallim ya gabatar da wannan korafi a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da Amurka da Turkiya ke kokarin cimma wata matsaya tsakaninsu ta samar da yankin da za a mai da shi tudun mun tsira a tsakanin kan iyakokin Turkiya da Siriya. Jami'in ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin kasar kan sabon kundin tsarin mulkin da za a samar. Yakin basasar kasar ta Siriya ya faro ne tun daga shekarar 2011 a lokacin guguwar sauyi da ta ratsa a kasashen Larabawa, abin da ya yi sanadin mutuwar mutum 400, kana wasu miliyoyi suka tsere daga kasar ta Siriya. An yi jana'izar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe a ƙauyensu, wacce mutane ƙalilan ne suka halarta. Murigayi Mugabe, wanda ya rasu yana da shekaru 95, shi ya zaɓi da abin ne shi a ƙauyen nasu, bayan da ya bar wasiyar cewa kada a binne shi a wurin da aka saba rufe gwarazan kasar a harare babban birnin kasar, saboda abin da ya kira wulakancin da aka mai a lokacin kawar da gwamnatinsa. Iyalan marigayi Mugabe ne kadai aka bari suka halarci wurin jana'izar. Junior Shivai Gumbachuma kanwace ga Mugabe.
Noku ziva greatness yangai na baba.
Cikin harshen da ake kira Shona kenan take cewa, bari na faɗa muku abin da muka yi a yau. Mun cika mai burin sa ne, saboda ya faɗa da bakinsa cewa baya so a binne shi, a inda ake binne gwarazan ƙasar da ake kira National Heroes Eka. Saboda haka muna masu godiya ga Allah, duk da cewa jana'izar bata samu mutane da yawa ba. Mugabe dai ya riga mu gidan gaskiya ne a wani asibiti da ke kasar Singapore a farkon watan nan, bayan kusan shekaru 2 da haɓar da gwamnatinsa, wacce ta kwashe kusan shekaru 40 tana mulkar kasar. Ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a Hong Kong ya bayyana aniyarsa ta shiga fagen siyasa a yankin domin yin takara. A jiya Asabar, Joshua Wong ya ce zai yi takarar kujerar gunduma a yankin a zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Frankly speaking, run for office is the most moderate people.
Yace gaskiyar magana ita ce shiga takara ita ce hanya madaidaiciya ta lumana da mutum zai iya bayyana aƙidarsa. Idan suka hana matasa masu fafutuka iri na shiga takara, su kwanda shirin abin da zai biyo baya. Ya kuma ƙara da cewa lokaci yayi da za a faɗa wa shugaban China Xi Jinping cewa wannan fafutuka ta su ce wacce za su tunkara komai a cinta. An dai kwashe watanni ana zanga-zanga a yankin na Hong Kong, wacce ake yawan yi a kowane ƙarshen mako, lamarin da kan kai ga yin arangama tsakanin 'yan sanda da masu boron adawa da shishigin da China ke yi a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin ruwan nan na dakon mai mallakar Burtaniya da Iran ta kwace shi a watan Yulin da ya gabata ya isa gabar tekun Dubai a hadaddiyar daular Larabawa a jiya Asabar. A cewar wasu shafukan yanar gizo da ke bin diddigin zirga-zirgar jiragen ruwa. A ranar Juma'a da ta gabata jirgin mai suna Stena Impero wanda Iran ta rike shi har na tsawon watanni biyu. Ya fice daga ruwan yankin kasar ta Iran inda bai tsaya ko ina ba sai da ya kai Dubai. Gabanin hakan shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin Eric Hanel ya faɗa mani ma labarai cewa mutuka da masu yi wa jirgin hidima na cikin koshin lafiya kuma sun kasance cike da farin ciki bayan da aka saki jirgin sai dai bai bayyana sunayensu ba. Wani kwale-kwale dauke da bakin haure 50 wanda ya nufi yankin nahiyar Turai ya nutse a jiya Asabar a tekun Mediterania.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa
nakasa
nakasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To yau muke bankwana da bakin shirin na kasa kuma da Ibrahim Alhassan da Aliyu Muhammad Tukur usoshi a kungiyar nakasassu daga jihar Adamawa wadanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar dabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashin wannan tantaunawa. To amma za mu fara ne da jin gurin da daya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabasin Najeriya.
Wajen lokacin da ka so wannan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu shi ne irin manyan kamfanin da ake da su a Najeriya sai kai tunda wannan bawan Allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu hada hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu gudunmuwa daga gwamnati.
Ito kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan duda cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila basu san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu comment wato mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da mayu lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama basu san da shi ba yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine zamu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yada mu da kuma yanzu maganar nan da muke yi da kai watakila wani dama bai taba sanin Binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ƙetare kaga kamar wanda ya bude littafi mai zarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake Allah ya da muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabun zamu amfana akai kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana koda da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna.
Aliyu na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu tsofaffin yan jarida a jigagari suka yi ko za ka yi tuna irin wanda suka muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke.
A nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan yan jaridu akwai Dr. Abdullahi Tasiu Abubakar na BBC London yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na
sanin
makaman aiki tare da Ibrahim Hassan na DW da kuma zance har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a koda yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin koda live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon editor na jaridar leadership wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa yayi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da ilimin sa akwai shi Yakubu Muhammad shi ma wanda shine editor na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar Adamawa da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar yan sanda a jihar Adamawa DST Suleiman Yayan Guroje ya ziyarci wannan kafa
amma batun da ake shine ne ne kan cewa dole sai an samu tallafi kun taba rubutawa su hukumomi gwamnatoci da kungiyoyin zaman kansu
eto ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wanda director mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adamawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara 100 bana 100 muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wa wasu kamfanoni ko kuma kungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su dauki nauyin su domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi 50 a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kristoci a wannan wuri muna da shirye-shirye na kristanci a schedule namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a schedule namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu kara hada karfi da karfe mu bunkasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yada labarai na waje
bari kuma ga alasan ga manjirin gaido wasu ke so tare a matsayin ta duk da cewa ba gani kake ba makaho kake wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu kuma yace a ba wani tsakanin ku ne ko
wai dan kaga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke gurgu na nuna mishi hanya
to a sai su ne ya gidan ku ko
ai duk wanda ka tura shi ma'ana dan gidan ka shi duk bayan da zaka ka tura mai gidan
to yawa yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyawa ko kuma yadda wasu na ganin in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawo yadda wani idan ya samu matsala da bai taka ya karya ba sai ga ya koma zuciya ta mace
eh to gaskiya
ana barawa bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a daibe su a sa su mota kaman juji da sun sai kake ji
gaskiya farko bana jin dadin haka amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun dauka rayuwar shi ya kare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji Allah ya halicce shi haka farko iyaye nake bawa laifi domin su ya kamata su dau mataki na farko wajen inganta rayuwar amana da ubangiji ya ba su domin idan sun inganta rayuwar wannan dan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini amma sai kaga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakuna har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai kaga an bar mutum daga fita ya samu 5-10 har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zama musu jari idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a dan dau wani roba a bashi in ya je ya dan dawo da kudi ya dawo shine kudin cefinan gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwar ba yanda yake kawai
idan kana cika idan wani ce maka ta mai baraya kake ji
eh gaskiya ni ba taba ga ni haka ba
amma ina faɗa ma wasu
eh ana ga ya
kake ji din an
ba gaskiya bana jin dadi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je
na dauka ni da majini ne kai
da wannan a ba ku bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zama kaman kana kai karan
na san akwai bukatar dama menene burin ka rayuwa
gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi kowa wani ya samu matsala ba
shine burin ka
ne babban
kamar Aliyu menene burin ka ne
buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude koda bayan rayuwa ta kafara yana aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu ni ma idan na mutu Allah ya sani aljanna sakamakon wannan
to muna godiya
Tuma sauraro nan muka zo karshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
sarai nan yana suna kuma ni ma ina suna Siyan ka cibiyar abin aure na, ni kuma na san yana da sana'a ta, kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shine yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari.
Wannan yarinya ya tace domin karina haita kuma yaro su. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar din nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashi aka ba shi rakabu taba kalasa. ba nashi bane so saboda haka tun bare dai da aka ce aiko ga yarinyar nan sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sai da mu tashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko dan da binu da naira 1000 aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke muku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya rike ha shekara daya shine aka ce wai Umar ko yanka san sani sai muka ce abinda za a yi mana da wani committee kura na mutum biyu ne su je wurin uwan shi sun san Umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma yan mu illa su ba ruwan su sun ce to yanzu abin za a yi aje a zo da Umar gaban ku ka riga mai haka shine aka je da Umar gaban su iyayen su ga masa haka mun ce to don Allah ku ba mu Umar mu zo da shi gaban yarinyar ya fada mata abin da uwaye ne ce ta yi hakuri don mu samu natsuwa zo ga mata to shine wannan dare hankalin ta tashi sai yana wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a ƴan mata ta je da dan roba ga wani dan kabu ta ce Allah ya mata hito za ta yi lalle sai ta je ta watsa mu hito din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko a shana a koti yarinya kaunata tana gani ita ce ni da gida ta ce ki kashi kina zai Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ne abin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban son in aure wani duniya in ba Umar ba to ƙara in zan na yi ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gaki haka har ta buga ashana ta buge ta anshi ta ruga ta je ta fada mu uwaye mata ashe ta je ta samu wata ashana kawai tana buga ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wata ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kayan yare ta gama sai suka ga kanta tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin duk tayi wurin sai ta so su ruga gurin su mata sai ta yo waje wajen da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wannan mutane na gehe zanne to a wannan lokacin suka ce ga gidan Baharicin ya kama da wuta don haka an dauko mashin an yadda don Allah ku rugo da gudu aka ce a ba mashin bane an ga mutun na abun aka ce kai mutun ne fa shi ne ko da aka rugo ko ina wuta ta burita shikin ya Allah ya sa akwai mata masu kallallakin ruwa aka dauko anka dunga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka balle mata kaya aka baballa kaya nata aka yage su har bolaniya duk ta dahi aka yayyage sannan aka bata husa ta ba kekkirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka dauke ta aka shiga da cikin gida aka rika aka nuna aka jin ya to yanzu ya za ai to yanzu abun nan da ya faru wallahi cikin gidan na 740 a cikin gidan shine to ya za mu ka ce to yanzu ba abun da za mu dauko ba mu aikata asibiti mu dauko mai maganin gargajiya mun ka dauko mai maganin na dura babban dana sami ne yaje ya dauko mai maganin gargajiya ya taho shi nawa za mu baka yace alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingara ba dai mu ga yana ta samu da yayi magani duk zuba mata rana asabar wannan abu ya faru da karfe 8 na sahi 7 zuwa 8 na sahi to Lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira 1000 da yazo sai mun ka 700 din na farko mun ka bashi mun ka ce hawo ka bakawo Lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira 1000 ya bani to yana zuwa da zuwa magana nace to Allah ga naira 1000 kuma ka hawo ka bakawo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa shine ina suka zo kuce a bayan rufa nace eh akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai ina je wurin ku fitina ne na biyu kuma ya bakai asibiti nace to ina ka asibiti da ma zan kai ta asibiti banda ku kwabo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikin ta ko ina ciwo ne ta ya zama daukar ta shine suka yan sanda da duk rudun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke nace binnin ruwa aka to suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mana nan duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah yayi gade wallahi maraini ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba ya da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya ba ta lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yariyar ma a mata kayan daki domin shi take zuwa auren da ita don Allah ya rena bata mutu tana nan da lai kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillahi
yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi Umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taba tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa
wallahi ba mu tarani haka ba Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinya ta sauke alqur'ani almajira ce kuma kowa shi da tafi shi take ba ruwanta da kowa amma cewa Umar din ba zai aure ta ba cikin nan nan dare wannan zuwa sai wannan abu tunanin ta yazo mata ta kashi kanta ta huta
to yanzu kun sami wani martani wata kila ko wani bayani daga iyayen Umar bayan faruwar wannan lamarin
eh to sun dade sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji
shi Umar din fa
ya Umar da anka yana zuwa an ga ya mai sai yanki jiki ya fadi
shi ma kenan da yana son
shi ma subhanallah yanki jiki ya fadi tunda su ai misali shi ma ƙarye 10 da ya taho an ga mai na Lahadin nan yanke jiki ne waɗe wallahi ƙarye 1 na dare sannan ya horo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai dan kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai ke zuwa gaiye zo kun wani hali yannan suka ce a gaiye zo don in yazo ganta cikin wannan hali kuma wani ya horo da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana dimi tana cewa Umar ga ka zo ka iske cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ya ce za mu yi auren za mu yi abin take faɗa kenan
wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya kuma hira da sauran yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa
ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa da kaina a wannan ne ya faru ranar da zai manga haɗu da ita da daddare zanen gida sun ce mata to mu zai in rike da ke gida ni kuma sannan ne nan jin ma da daddare na rako ta hakkon gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida ina can wurin aiki sai aka kira ni an ka ga mu abin da ka faru a sun ya dawo gira sun ya dawo ru dani in je in ganta sai an ka ki bari na dani na ga ne kai an kai ne cikin gira ba san ko me ka faru ba ai sai ni da yarinya ta ci kuma ina son ta tana so na kuma
kira ni ya koyi aure ko na maka bace haka
eh ni ina da ni ne za a aure ta ko da ta ce ba ta daura ne aure ta kina ka da ke da cewa za a aure ta kuma sanan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta kuma sanan kuma ina ma ni suka ji ho ni ce maka musu dan ne kuma da ban da harga da zan yi ko da mun kabu kabu na kai amma ba na bane ne shi ya an shi abu ne
wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan
eh shi yasa nan je na ga mata hanga saboda ban da zarahin da zan yi ne shi yasa ko ba wani aiki gare ni ba da zan zo in dudu a musabbin da zan cewa zan aure ta
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwanta a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
kuma da sandalar asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Kiri ya ada masalah